Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin dawowa a wannan shiri na hantsi na yau Litini 6 ga watan Disamba. Bayan labaran duniya za a ji wata hira da ministan shari'a na Najeriya Alhaji Abubakar Malami kan karar da gwamnonin jihohin Najeriya 36 suka shigar ta neman a dakatar da gwamnatin tarayyar Najeriya daga biyan bashi a madadinsu. Kamar yadda muka saba kowace ranar Litini, yau ma muna dauke da shirinmu na zauren matasa wanda Nasiru Adamu Iskaya ke gabatarwa. Haka kuma muna tafa da sharhin jaridun Najeriya, sannan sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan bar mana a kan na'ura. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. Wasu fashe-fashe biyu sun afku a sansanonin Majalisar Dinkin Duniya a garin Gawo dake arewacin Mali a jiya Lahadi, inda suka yi barna amma ba su zama sanadiyar asarar rayuka ba, inji wani dan jaridar AFP wanda ya gane wa idansa. Fashe-fashen da suka afku da sanyin safiyar sun girgiza barikin tawagar Majalisar Dinkin Duniya dake kasar Mali mai suna MINUSMA, lamarin da ya tilastawa wasu mazauna wurin mafaka na tsawon sa'o'i biyu. Rundunar sojan Faransa ta bayar da rahoton barnar kaya kawai, amma bata bada wani bayani kan yiwuwar wanda suka kai harin ba. Mai magana da yawun MINUSMA, Miriam Desabels, ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Faransa na AFP cewa an kai harin kan wasu sansanoni biyu da ke arewacin ƙasa a ranar Asabar da ta gabata ba tare da wata barna ba. Tashe-tashen hankula na baya-bayan nan a ƙasar da ke yammacin Afirka na zuwa ne bayan kashe mutane 31 a wani hari da wasu da ake zargi mayaka masu tsatsauran ra'ayi ne suka kai a ranar Juma'a a kusa da garin Bandiagara da ke tsakiyar ƙasar. Kasar Mali dai na fafutukar ganin an shawo kan rikicin masu kishin Islama da ya fara barkewa a arewacin kasar a shekara ta 2012, kuma tun daga lokacin ya yi sanadiyar mutuwar dubban sojoji da fararen hula. Duk da kasancewar dubban sojojin Faransa da na Majalisar Dinkin Duniya, rikicin ya mamaye tsakiyar kasar Mali ya kuma bazu zuwa makwabciyarta Burkina Faso da Niger.
To a gaida Yusuf da ya karanto mana labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To ga dukkan alamu dai gwamnonin jihohin Najeriya 36 karar nan da suka kai wato da neman wato ya zama wani abu daban ga abinda da akai tsammanin zai wakana, wato kenan ya dau sabon salo saboda a bangaren ta wato gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ita fa tana kokari ne ta kare haƙoƙin jihohi da ƙananan hukumomi, bugu da ƙari kuma so take ta cika alƙawarin da ta dauka a baya. Ministan Shari'ar Najeriya Alhaji Abubakar Malami ya ci gaba da gayawa abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande cewa
ita nufe kariya, haƙƙin gwamnatin tarayya nufe kariya, domin an shigar da Attorney General a matsayin fati a shari'a na, an shigar da gwamnatin tarayya a matsayin fati. Saboda haka idan aka samu damuwa wanda an ga an same ta, akwai oda wanda kotu ta ce a kama dukiyoyin gwamnatin tarayya da na jihohi da na ƙananan hukumomi domin tabbatar da wannan haƙƙi. Saboda haka ina da haƙƙi na ganin da cewa na ba gwamnatin tarayya kariya ba a cutar da ita ba ta dukkan an yi tura mata haƙƙi wanda ba nasa ba ne. Saboda haka maganar ta danganci me ake ciki dangane da abin da ya danganci konsultan. Ban ɗauki consultant ba domin ni ba ɗan kwangila ba ne. Consultant ɗin nan na farko su gwamnoni su suka ɗauki a jinsu, da na biyu ƙananan hukumomi suka amince da su, suka daidaitu a kan mu'amala ta shari'a waɗanda consultants ɗin suka gabata su a gaban kotu suka yi ɗan tada abin da ake kira consent judgment, wato hukunci na da aka shigar akan tsari na amincewarsu. Saboda haka sun fi kusanci gare ni, gwamnoni da tiyagomin ƙananan hukumar sun fi kusanci gare ni da waɗannan 'yan kwangila.
Amma sun kalubalance su gwamnonin sun kalubalance ka na cewar da kai akwai takarda da kotu ta bada na ka bada umarni a biya wannan kuɗi, sun kalubalance ka sun ce ka kawo musu inda wannan takardar kotu ta bada cewar a biya wannan kuɗin, kana da ita?
Zan turo ma wannan takardar, amma dai abu mafi a'ala da ya kamata ka fahimta shine kungiyar gwamnoni ita ta amince da cewa a biya wannan kuɗi, saboda haka don an samu canji game da wani baƙon shugaba tsakanin wanda ya yi wannan mu'amala, kansu ya kamata su zargi kansu. Wannan ainihin shugabancin ainihin ita kungiyar gwamnoni da shugabancin kungiyar ƙananan hukumomi su suka amince akan wannan a wata gaba da ta gabata. Na gaya ma wannan mu'amala ta haddace tun 2013 shekara ta 2013. Kamin ainihin zama Attorney General, kamin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zama shugaba. Saboda haka idan an samu canjin shugabanci ba shi zai walwale abin da sun kai a wancan ba. Saboda haka in za su yi kuka, kamata su yi kuka da kansu, saboda shugabancin ƙungiyarsu shi ya shuka wannan mu'amala, shi ya girbe ta, shi ya mu'amala, shi ya tabbatar da ita. Ba wai gwamnatin tarayya ta turta musu ba, gwamnatin tarayya ba ta san sanda aka yi ba. Sanda aka samu fahimta tsakanin consultants da gwamnoni gwamnatin tarayya ba ta sani ba, sanda aka samu fahimta tsakanin consultants da shugabancin ƙananan hukumomi gwamnatin tarayya ba ta sani ba, suke kiɗin su suke rawar su suka ɗauki consultants ɗin su su suka amince a biya su su suka yi entering consent judgment su suka fara biyan su kamin yanzu. Saboda haka magana cewa an samu canjin shugabanci ya walwale abin da sun ka kulla bai kusa so ba gare mu.
To a ƙarshe minista, ana iya cewa wannan zargi da suke yi na cewar ka karɓi abun gori ya tabbata haka ne ko kuwa?
A kan wace gaba zai tabbata, tunda Abubakar Malami dai ba ɗan kwangila ba ne, Abubakar Malami bai ɗauki consultant ɗin nan ba, su suka ɗauki abinsu, ko da suka ɗauke su Abubakar Malami bai fi zama minista ba.
Ministan Shari'ar Najeriya kenan Alhaji Abubakar Malami a hirarsu da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande kan karar da gwamnonin jihohin Najeriya suka shigar ta dakatar da gwamnatin tarayyar Najeriya daga biyan bashi a madadinsu. Har yanzu dai ga Yusuf Aliyu Harande da karashin labaran duniya.
Hanjar Taliban da ke mulkin Afghanistan a jiya Lahadi ta yi watsi da zargin da kasashen yammacin duniya ke yi mata na aikata kisan gilla kan jami'an tsaro da ke da alaka da hanbarariyar gwamnati da Amurka ke marawa baya a birnin Kabul. Tana mai cewa kungiyar masu kishin Islama ta himmatu sosai wajen aiwatar da wata afuwa a fadin kasar. Abdulkahar Balkair, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Afghanistan, ya wallafa a shafin sa na Twitter cewar duk wani ɗan ƙungiyar Taliban da aka samu da laifin karya dokar afuwa za a gurfanar da shi a gaban kuliya tare da hukunta shi. Za a yi bincike sosai kan abubuwa da suka faru na kisan kiyashi, amma bai kamata a ɗauki jita-jita ba da ba ta da wani tushe a zahiri. A ranar Asabar, Amurka ta jagoranci kasashen yammacin duniya da ƙawayenta wajen yin Allah wadai da rahoton da ke cewa ƙungiyar Taliban ta kashe ko kuma ta tsare wasu tsofaffin jami'an 'yan sanda da na leken asirin Afghanistan sama da mutane 100 ba bisa ka'ida ba tun bayan da suka koma kan karagar mulki a tsakiyar watan Agusta. Mun damu matuƙa da rahotannin kashe-kashe da tilasta ɓacewar tsofaffin jami'an Afghanistan, kamar yadda ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da sauraronsu suka rubuta, in ji sanarwar da Amurka, Tarayyar Turai, Australia, Burtaniya, Japan da sauraronsu suka fitar, wanda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Gambia Adam Barrow ya lashe zaben sadarata mai yawa tsakanin sa da abokin takararsa a ƙuri'ar da ta kafa shinge na kafa sabon babin demokradiyyar karamar ƙasa a Afirka ta yamma.
To labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To ana sauraron shirye-shiryen ne a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger. Za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya sauraron mu koko a je shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a ɗan shakata da wannan. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Nasiru Adamu Iskaya zai shigo da shirin zauren matasa.
Zauren matasa.
Masu sauraro barkanku da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasa tuwa a kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA za mu kammala darasin kyawawan ɗabi'u na kaka da kakanni. A nan Sambo Jibrin ya duba matakan da masu ruwa da tsakiya dace su ɗauka don daidaita lamura, ciki kuwa da sarakunan gargajiya da gwamnati kanta. Matasan da suka hada da Ya'u Yakubu Yobe, Yusuf Abdulrazak, Shamsuddin Ilyasu, Abubakar Musa Saulawa, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Sambo Jibrin Sambaja da Adamawa, Hawwa Abubakar, Anas Sani Kafinta, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayoyin nasu ne a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja.
Ina kira ga ita NOAA, National Orientation Agency.
Ai dazu kai kira gare su.
Har yanzu dai shi yasa nake ƙara jaddadawa ne har yanzu. Ina ƙara kira gare su su tashi tsaye su ma cikin Siljo political zone da muke da su, larduna shida da muke da su a ƙasar nan gabaki da ko ni lardi ta duban adun su da suke da shi wanda suka bari ta tashi ta dinga wayar musu da kai muhimmancin bin al'adu da kuma hatsari wajen muhimmancin dan adam gabaki daya ko kwance humanity a don muhimmancin dan adam da sauransu gabaki daya rai a yadda za a girmama rai. Na gaba ina kira ga ita Ministry of Education da ka samu na bukata ka dawo da asalin wannan darussan nan na history wanda ne wanda zai taimaka wajen bin al'adun da sauran su kamar yadda wani mawaki yake fara Bob Marley yake in ka karanci tarihin ka zaka san daga inda ka fito to wannan ma yana daya daga ciki ya kamata muna kira ga ita Minister of Education su zanna su duba da kyau su dada wannan syllabus din na gaba shi na karshe shine ne ina kira ga asalin kafafen yada labarai na kasa gabaki daya wanda suke zaman kansu da kuma na gwamnatoci na jihohi da gwamnatin tarayya muna kira gare su suma su kirkiro da wasu shirye-shirye wanda zai dinga tunatar abin da ya shafi al'adunmu da sauransu gabaki daya in mun an kirkiro da wannan shirye-shiryen gabaki daya shi ma zai taimaka wajen me wajen ra'ayin al'adunmu da kuma kawo zaman lafiya a ƙasa da son juna da sauransu gabaki daya shine maganar da
zai yi to Yusuf Gombe
to alhamdulillah kiran da zan yi na farko ga iyaye ne iyayenmu ya kamata a ce in suka ma yayansu alƙawari su rika cikawa kar ka fada ma danka abin da ka san ba za ka iya cika masa ba na biyu shugabanni in kuka zo kaiwa talakawanku alƙawari to lalle ku tabbatar da cewa kun cika wannan alƙawarin daga ƙarshe ina fatan Allah ya sanya mu al'ummarmu na Hausawa musamman arewa kowa ya dawo ga al'adansa kuma su ma iyaye da sarakuna da su shugabannin kowa ya sauke hakkin da ke yarata a kansa ina fatan Allah ya sa mu dace
Abubakar
a kiran da zan yi shine ga iyaye so su kara kamar bada himma wajen kula da tarbiyyar yaran su da kuma daura su akan hanya wanda shine mafi daidai misali
to shikenan Ibrahim SD Kusfa Zaria mutumin Abuja kuma
dan laikan kiran da zan yi na karshe a wannan gida shine yana da kyau iyayenmu da Allah su ringa sa ido sosai ga ƴaƴansu wajen shige da ficen su da wa suke al'amura da sauransu sannan su ma iyayen ko in ce magidanta yana da kyau a ce sun sa ido sosai wajen abubuwan da ke kaiwa da dawowa ga matayensu menene matayensu saboda na tuna wani abu ne abinda na tuna a kwanakin baya shine an yi magana kai magana da Hauwa Dazu game da maganan cewa sukan hana mazaje fita da abinci waje da sauransu sai wani abu ya fado min cewa akwai wani aboki na da ba gida ɗaya suke tare da mahaifiyar shi ba ya zamto cewa suna sa mata abinci a aika mata da shi to abin da yasa ne kawo wannan maganar shine yana da kyau a ce su kansu magidantan suna sa ido sosai akan cewa shin ba wai kaga an fita da kwano ko koro ba an kai mu mahaifiyanka abinci ba ka tsaya kai bincike kaga cewa shin me aka zuba koko menene a ciki abin takeici abincin an sa abincin sunan abinci amma abincin yana can kasan kwano wanda kai kanka bai kyauci a ce ka ci wannan abincin ba a ce mahaifiyanka kuma aka kai mata wannan kaga akwai rashin kyautatawa kuma hakan ya taso ne daga rashin sa ido ga su
kuma an tsotsa mai naman ba bari
babu naman ma ballanta na ka ce to kaga gaskiya yana da kyau a ce da su magidanta suna sa ido sosai game da matayen da suke tare da su musamman irin wannan bangaren kiran da zan yi kenan da fatan za a ina mu wannan zaure fatan alkairi
Anas Sani Kafinta
to Alhaji ni kiran da zan yi gaba daya ga community ko in ce a society shine idan abu ya taso ya kamata a ce mutane ana haduwa ana shawarwari ana shawara idan abu ya taso a cikin al'umma to a samu al'umman nan ta zauna ta fitar da mafita idan ga yara ne aka samu wani yaro wanda ya zamanto yana da matsala matasan ko in ce gaba daya ma society unguwa su taru domin su fitar da wannan matashin daga wannan halin da yake ciki walau karatu ne yake da bukata za a dau nauyin sa ne to ayi kokari a dau nauyin sa sannan kuma kasance masu kyauta domin kyauta ma tana sa mutun ya zamanto yana kaunar ka amma in ka zama ruwaci zaka ga gabaki daya mutane za su tsane ka ne amma duk wanda kake kyautatawa insha Allah duk abin da ka ga masa zai bi to dan haka ina kira ga al'umma da mu kasance masu kuma masu wadatar zuci duk abin da kaga ba naka bane dan ba al'adar mu bane ka je ka rinka hangin abun wani kowa ya tsaya da abin da rabanka abin da zan faɗa kenan
kuma na zo abin da ya zama na mutum ne in ya dage zai same shi ta hanyar kyau
wannan haka yake duk abin da yake
Alhaji Kabiru Idris
an ce ni kiran da zan yi na farko dai magana yan fina-finan suna taka rawa sosai wajen gurɓata tarbiyya. To yana da kyau masu halinmu da malamanmu su shigo cikin sha'anin. Kamar shekara 2 da ya wuce an sa budget kusan 9 biliyan ana magana za a gina film village a Kano. To gwamnati bai kamata ba, ka tabbata kamata ta gina musu kuma ta sa musu ido, a sa musu dokoki. To ya ga duk wannan abin da yake da cewar kusan 80% na cewar tarbiyya ya kunce duk yawanci gidajenmu na arewa da wani ka gidan da babu TV kuma ana kallon nan tun da sai hadari yawanci ina musamman in ba makaranta. To zai taimaka ma mana yaranmu da sauransu su dinga kyaunta abin kyashi al'ada da sauransu. Assalamu alaikum.
Wato kwanaki kar guri bayan wannan abu da aka yi ne wanda ba amince ba, yawancin mutane da yadda da a yi wannan ƙauyen ko kuma ce wannan dandali na yin fina-finai na Kano
ba. To ranka ne yanzu ba amince ba kuma har zana fim din. A tsara a yi musu kawai a sa musu ido, a sa musu jokoki. Malamai su shigo cikin sha'anin, masu kuɗi su sanyo hannun jarinsu. Yanzu abin kasuwanci ne. Shi ne zai ba a hana abin nan ba doka ta yadda a yi. To a sa a shigo cikin kowa sa mu.
In za a yi wata al'ada ko tarbiyya ma za a yi amfani da.
Za a yi amfani da zamani sosai.
Yan uwa, to Shamsu, kai ma kamar ka so kan mara baya, kana da bambancin ra'ayi ne a kalmominka na ƙarshe da Alhaji Kabiru?
A gaskiya maganar da ya faɗa gaskiya ne, sai dai ni abin da nake so in dan ƙara a nan shi ne. Ana ta magana a kan iyaye. Gaskiya ne iyaye su ne farkon tarbiyya na mutum. Abinda na ji ba a ƙara ba shi ne a kai nake so in ƙara, dole iyaye su koya wa yara son juna. In mutane suna son junansu ba ka iya cutar da wanda kake so. Yaron kai ko ya zama ciyaman na local government ɗinsu, in ya juya da yana son wannan mutanen ba za a ba shi kuɗinsu ya cinye ba. Ba zai iya musu ta'addanci ba. Ko da ba zai iya duk wani abin da zai cutar da su ba zai iya ba. Saboda yana son su, suna son shi, baya iya cutar da waɗanda suke son shi. Shi ba zai iya cutar da su ba, su ba za su iya cutar da shi ba. To gaskiya ni na ganin iyaye ya kamata su ƙarfafa wannan harkar a anguwa, kar a koya musu kyaran mutane. Wannan na gaba da wancan, na gaba da wancan. Duk shi ne ya jawo taɓarɓarewar mutane gaskiya wannan ƙasar.
A gaishe ku matasa, sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu fara bitar muhimman shirye-shiryenmu na wannan shekara ta 2021 da ke shirin ban kwana. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya.
Assalamu alaikum.
To kai ma a gaishe ka Nasiru. Yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar The Punch, daya daga cikin manyan labaran tana cewa gwamnatin kasar Burtaniya ta kafa dokan hana 'yan Najeriya shiga kasarta tun daga yau Litinin sakamakon karuwan 'yan Najeriya da ke dauke da kwayoyin cutar Omicron na coronavirus da aka gano a kasar ta Burtaniya. Sakataren lafiya na Burtaniya Sajid Javid shi ne ya tabbatar da haka a wani sako ta Twitter. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo, jaridar da ta bayyana cewa General Muhammad Wushishi da ya kasance tsohon hafsan sojojin Najeriya a zamanin gwamnatin farar hula ta Alhaji Shehu Shagari ya rasu a birnin London sakamakon doguwar jinya. Tuni dai gwamnan jihar ta Niger Abubakar Sani Bello da shugaban kasa Muhammadu Buhari da shugaban majalisar dattijan Najeriya Ahmad Lawan suka aike da sakonsu na ta'aziyya ga gwamnatin jihar Niger da karamin hukumar Wushishi da kuma masarautar Kwantagora da dokacin al'umma Najeriya bisa wannan rasuwa na General Muhammad Wushishi. Sai kuma jaridar PM News da ake bugawa a Najeriya, jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka wasu jami'an tsaro da suka yi rakiyar shugaban kasar Afirka ta Kudu da ya kawo ziyara Najeriya Cyril Ramaphosa an kwashe su zuwa gida bayan da aka gano suna dauke da cutar coronavirus. Jaridar da ta bayyana cewa wasu jami'an tsaron shugaban kasar guda biyu an kwashe su ne zuwa Afirka ta Kudu a wani jirgi na musamman bayan da aka gano suna dauke da wannan cuta inda hukumomi suka killace su a birnin Abuja ministan tsaron Afirka ta Kudu Tunde Modise shine ya tabbatar da haka ga yan jarida a Abrikos sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran tana cewa yan bidiga sun datse hanyar zuwa Kwantagora daga Mina inda kuma suka harbe tare da sace wasu fasinjoji dake kan hanya ta tafiya Kwantagora ko shigowa Mina lamarin da ya faru ne a garin Yakila da garin Gabas da suke karamar hukumar Rafi a jihar ta Niger jaridar Daily Post da ta ce masu zirga-zirga akan wannan hanya sun kwashe sa'o'i da dama kafin daga bisani yan bindigan bayan sun ci karan su babbaka suka yi awan gaba da wasu fasinjoji sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa wasu jigajigan ƴan jam'iyyar APC suka hada da gwamna Kayode Fahimi da Abubakar Badaru na Ikiti da Jigawa sun bayyana goyon bayan su ga Ahmadu Haruna Zago a matsayin shugaban jam'iyyar APC a jihar Kano abinda kuma ke nuna goyon baya ga bangaren Malam Ibrahim Shekarau tare da nuna adawa kenan da bangaren gwamna Abdullahi Ganduje inda Alhaji Abdullahi Abbas ke zama shugaban jam'iyyar na bangaren Ganduje bayan ya ji kun murya Amurka daga Najeriya
yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan kira ku aje mana kan na'ura.
Assalamu alaikum sai kuma na muryar Amurka mai magana Alhaji Musa American Siyasar Najeriya. Na wadar Aziza zan aika ina kira ga manyan mutane shugabannin mu na Najeriya. Waɗannan mutanen da ke magana ƴansa ba sai kowa rayuwa ba. ƴansa wani bangare ne wanda an kaso a dingiza wannan bala'i don Najeriya ta ƙara wani gajiya Allah bai yarda ba. An ka dingizo magana Boko Haram, an ka dingizo magana kidnapping da masu wada manoma da Fulani. Duk wasu abubuwa ne waɗanda an dingizo su ne dai a wargaje Najeriya. An ka dingizo ƴan diaspora waɗanda suna kashin police suna tarwatsa gidan yari. Duk an yi shi ne saboda mi don Najeriya tarwatse. Domin al'ummar arewacin Najeriya Allah ya sa mana hazaka da hankali da tunani waɗanda ku ba masu rigima.
Assalamu alaikum sai ya kuma mura America sunana Ali ba ku rije da wato shiwa ga banni su sani Allah akwai na yanda Allah dora musu kuma Allah zai tambaye su mutum yana asibiti kwana biyu a ce wai dan bai da kuɗi ba ta bashi ba gwamnati ta ba da magani wanda za a kula da talakawan ta domin kawo su na biyu ke sura in ba haka ba yana mai haƙi Allah zai tambaye shi lamira.
Assalamu alaikum sashen Hausa DOE America mai magana Abubakar Muhammadu Illel Amarawa. Wai ana waɗan wani abubuwa wasu na musu kai akwai ƴan hashin daji akwai ƴan hashin hanya fa jihar Sokoto wani mutum na musu ne to shi ga ƴan sanda ka yawo da tayoyi cikin motocin su ko mara lahiya ka go sai ka sauke shi wurin su kawo shi kowa sai ya ba su
Allah shi kyauta. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a taƙaice.
Wasu fashe-fashe biyu sun afku a sansanonin Majalisar Ɗinkin Duniya a garin Gawo da ke arewacin Mali a jiya Lahadi inda suka yi ɓarna amma ba su yi sanadiyar asarar rayuka ba. Ƙungiyar Taliban da ke mulkin Afghanistan a jiya Lahadi ta yi watsi da zargin da ƙasashen yammacin duniya ke yi mata na aikata kisan gilla kan jami'an tsaro da ke da alaƙa da haramtacciyar gwamnati da Amurka ke marawa baya a birnin Kabul. Kana an ji cewar shugaban Gambia Adam Barrow ya lashe zaben sa da rata mai yawa tsakanin sa da abokin takararsa a kura da ta kafa shingen sabon babi na demokradiyya a karamar ƙasa da take yammacin Afirka.
To masu saurari a nan za mu ja labulin shirin namu na hantsi sai zuwa karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya da Jumbe Hamza wanda ya hada da Solomon Abu da taimaka mashi da ma injiniyan mu ne yanzu Fira ni Ibrahim Kalamu Sigira bake muku fatan alheri wassalam.